Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17 da 25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 102.5 a birnin Niamey, sannan kuma kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niya da dalol da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da hantsi. Jummai Ali da Aliyu Mustafa muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Muna da rahotanni guda hudu cikin wannan shiri, ciki har da abin da ya sa har yanzu Majalisar Wakilan Najeriya ba ta tabbatar da Malam Ibrahim Magu a kan mukamin shugaban hukumar EFCC ba. Sannan kuma akwai hirar da muka yi da marafan Macina Alhaji Muhammadu Kati Macina, wanda ya halarci wani taron samun zaman lafiya da sarakuna suka yi a Atlanta, jihar Georgia nan Amurka. Haka kuma akwai wani taro da malaman addini suka yi a jamhuriyar Nijar a kan samun zaman lafiya. Wasu daga cikin abubuwan da za mu gabatar kenan a shirin wannan hantsi 6 ga watan Disamban shekara ta 2016.
Jama'a barkanku da wannan lokaci. Rasha ta yi amfani da ƙarfinta na kujerar da ke zauren kwamitin tsaro a Majalisar Ɗinkin Duniya wajen hana wani yunkuri da aka so a yi na samar da yarjejeniya na tsagaita wuta na tsawon kamar kwanaki 7 domin a ba da damar shiga da kayayyakin agaji a garin Aleppo na ƙasar Siriya da tazuma da ake a can ta ritsa da mutane masu yawa. Daga cikin ƙasashen da ke kan kwamitin dai, China ta goyi bayan ita Rasha ɗin, amma Venezuela ba ta goyi baya ba, yayin da Angola kuma ta ƙi ta saka kowace irin ƙuri'a. Lokacin da yake bayyana dalilin sa na ɗaukar wannan matsayin, jakadan Rasha a cikin majalisar Vitali Shurkin ya ce a cikin wato irin wannan lokacin da akan bayar na tsagaita wuta ne abokan gaba suke samun sarari, suna kutsawa, suna shiga da makamai da albarusai domin ƙarfafa gwiwar mayakansu. Abin da kuma ya ce ƙarshen ta mutane fararen hula ne, abin zai fi yawa aibu. Haka kuma jakadan na Rasha ya ce su ƙasashen da suka gabatar da bukatar tsagaita wutar, wato New Zealand da Masar da kuma Spain, da Amurka da Faransa ne suke ingiza su. Kwanaki kaɗan bayan da aka kada shugaban ƙasar Gambia Yahaya Jammeh a zaɓen da aka yi a ƙasar shi, wata kotun ɗaukar ƙara a ƙasar ta ba da umarnin a saki wani babban jigo na 'yan adawa tare da wasu fursunonin siyasa su 18 da aka tsare. Madugunan adawar mai suna Usainu Dabo da sauran 'yan jam'iyyar adawa ta UDP da kuma sauran 'yan jam'iyyar adawa ta da ke ƙasar duk an yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 3 ne a watan Yuni da ya gabata bayan da aka kama su cikin wata zanga-zanga siyasa ta lumana, inda suke neman a yi sauye-sauye ga dokokin zaɓe na Gambia. Gani abin da ya faru yanzu haka, wata jam'iyyar adawa ta Gambia ɗin ta fito tana kira da sake wato a saki dukkan sauran fursunonin siyasan da ke tsare a wannan ƙasa. Sai Hubun Balo, ɗaya daga cikin jagabannin jam'iyyar GDC da ke darasa a ƙasashen waje, ya kira a kan ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin jama'a irin su Amnesty International da kuma Human Rights Watch da su sa hannu domin a sako sauran mutanen da aka tsare a bisa dalilai na siyasa. Sabon shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump kuma ya zaɓi ɗaya daga cikin mutanen da suka yi takara da shi a zaɓen fitar da gwani na jam'iyyarsu ta Republican, Sauto Ben Carson, ya zama mishi sakatare ko kuma minista na ma'aikatar gidaje da raya birane na Amurka, wacce ake kira HUD ko HUD. Ben Carson ɗan shekaru 65 da haihuwa, wanda likita ne da ya rita, ba ya da wata ƙwarewa ko gwaninta a fasali ko fannin harkokin gidaje. To amma shi kansa ya rayu ne a cikin irin gidajen haya na gwamnati, irin waɗanda wannan ma'aikatar da ake son a bashi zai take kula da su. A can baya, a wasu shekaru da suka wuce, ya sha sukar lamirin a ƙidar ko manufar irin waɗannan gidaje, da ya ce suna sa mutane na dogaro a kan gwamnati maimakon kawunan su, har yake cewa ƙwandaren ka ƙarfafa mutane hanyoyin da za su yi tsayawa kan ƙafafunsu ɗin. A lokacin da shi da Trump suka fara yaƙi neman zaɓe na fitar da gwani na wanda zai tsaya jam'iyyar ta Republican a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a zaɓen da aka gama na Amurka, an yi lokacin da shi Ben Carson din yake gaban Trump a farin jinin jama'a, to amma daga baya sai tagomashin nashi ya zo fara rauni kashinta da ya fita. Carson dai shine bakar fata na farko da Donald Trump ya gabatar da sunan shi a matsayin wanda yake sanya bai wannan mukami na minista. To muna ba ku labaran nan daga sashen wasu Amurka a Washington DC ne. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta tantance sojojin kiyaye sulhu 41 da ake zargi da laifukan kuntata mata a lokacin da suke bakin aiki a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Wani kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephen Jurajic ya ce 25 daga cikin sojojin 'yan ƙasar Burundi ne, 16 kuma daga ƙasar Gabon, kuma dukansu ana zargensu da aikata laifukan fyaɗe ne a tsakanin shekarar 2014 da kuma 2015.
Aliyu Mustafa ya karanto labaran duniya. Kwanaki jami'ar jihar Georgia da ke birnin Atlanta nan Amurka ta shirya wani taron kwanaki biyu na sarakuna akan hanyoyin samun zaman lafiya. Daga Najeriya akwai sarakuna guda uku da suka halarci taron, wasu kuma sun turo wakilansu, ciki har da marafan Macina Alhaji Muhammadu Kati Macina wanda ya wakilci Macinama, wato sarkin Macina. Na samu zantawa da marafan Macina inda na tambaye shi matsayin matakan tsaro a jihar Yobe, ganin cewa tana ɗaya daga cikin jihohin arewa maso gabashin Najeriya da 'yan Boko Haram suka fi wa barna.
Jama'a assalamu alaikum. Yobe an samu zaman lafiya, wannan tabbas ne, don duk abubuwan da yake faruwa din nan mu muna ciki, ba mu da wani jiha sai Yobe, ba mu da wani gunda za mu je. So alhamdulillah yanzu matakan tsaro na da da muka sani mu a cikin jama'aru, misali headquarters ne jihar Yobe, da duk layin da ka bi za ka samu jami'an tsaro dole a tsaya a bincike ka hawa ko da kafa nema. Amma yanzu alhamdulillah cikin garin jama'aru da kuma ainihin manyan hanyoyinmu na jihar gaba ɗaya yanzu an janye jami'an tsaro, an kai su wani aiki na kare kasarmu maimakon a zo a tara su a nan a cikin gari. So alhamdulillah wannan ma zai nuna maka cewa zaman lafiya ya samu. Kuma yanzu da nake maganan nan dai ni kam ya yi shekara guda ban ji labarin wani abu a nan jihar Musayobu ba a ce na game da ta. So alhamdulillah gaskiya ne zaman lafiya Allah ya kawo shi, kuma mun gode Allah.
To ku sarakuna wani irin gudunmawa kuke bayarwa ne ga ganin dorewar zaman lafiya?
Eh, so alhamdulillah kamar yadda kika sani sarakuna wajen addu'a da kika sani, wanda kamar mu a masarautarmu na Macina bayan da za a yi a yi sallar juma'a a watsi ba a yi roƙon Allah Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya da jihar mu ta Yobe da kuma masarautar Macina. To kuma ina tabbatar muke haka sauran masarautu da na sani, ba kuma wai sai Yobe kaɗai ba, na Najeriya ma gaba ɗaya. Yawancin babban gudunmawa da masarauta suke bada shi ne neman a zauna lafiya, don idan ba a samu zaman lafiya ba wa za ka mulka. Saboda haka dole ne a nemi a roƙi Allah Allah ka zaman lafiya don a samu cigabar ƙasa gaba ɗaya.
To baya ga masallaci, bayan misali kamar an yi sallan juma'a a zauna a yi addu'a da kace dukkan masarautu ma ana yi, akwai wasu matakai da sarakuna takamaimai suke ɗauka ko kira ga jama'a?
Shi to babban abu da ni na sani da tunda na taso shi ne sarakuna an san su wajen sanin waye ya shigo waye ya fita a wurinsu. Duk da cewa yanzu cigaba ya zo kamar wasu sun ɗauka masarakuna kamar ba su da amfani, amma ina tabbatar miki duk wani wanda ya shigo gari sarakuna suna da mutanensu wanda suke kawo musu labari. Saboda haka wannan yana taimakawa wajen kawowa zaman lafiya, saboda in an ga wani wanda ba a gane sake-sakensu ba sarakuna suna iya sawa a ba da rahoto wa jami'an tsaro don a busuka. To kaga idan aka gano abu tun bai faru ba kaga ai an taimaka. So sarakuna suna iya kokarinsu wajen sanin me yake faruwa a cikin al'ummarsu.
Dan akwai wanda suke zargin cewa sarakuna ba sa taka rawar da ya kamata kamar yadda suke yi, da shi yasa na maka wannan tambaya.
Eh, to abin da zaki gane shine abin sha'anin jama'a ba za ka iya wa kowa ba. Amma ni ina magana kamar a masarauta ta mu ta Macina. Mu a nan sarakuna suna iya kokarinsu daga masu unguwanni zuwa wato lawanai zuwa hakimai har zuwa shi mai martaba sarki da mu masu ba shi shawara. Dukanmu muna iya kokarinmu wajen ba da shawara yanda za a samu zaman lafiya. Kuma ina fata haka sauran sarakuna ma na makwabtanmu.
To, ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi ko kira ga jama'a?
To, babban abin da shi ne shi duk wani mulki ai sai da zaman lafiya. Dan idan ba zaman lafiya wa za ka mulka? So, babban abu dai shi ne za mu kira jama'a su ba da haɗin kai a zauna lafiya. To, kuma kamar mu a jiharmu na Yobe, saboda yadda kika faɗa, mu muna tsakiyar cikin wannan tashin hankalin. Ana cikin zafin wannan abin gwamnatinmu ta yi tunanin yadda za a yi a kawo zaman lafiya. Aka kawo wani tsari wanda ni nake shugabanta, wato na sama wa matasa aikin yi. Dan an ce duk wanda ka ɗauki ka bar mutum haka ba ka razube, duk wani abin da ya taso. Ko wannan abubuwan mutanen da ake jin tsoron su kuma da wuri za su iya amfani da waɗannan irin taron samari da 'yan mata din. To, saboda haka yanzu kamar shekara huɗu ina shugabancin wani kwamiti na wato samawa matasan Yobe aikin yi. Alhamdulillahi gwamnati tana biyan wajen mijin samari da 'yan mata wajen 700,000 a wajen shekara uku muna yi. To, amma yanzu da wannan matsala ta zo ta rashin abubuwa. Dan saboda dama mun samu rara ne na kuɗin mai muke taimakawa yaran, yanzu sai muka nemi hanya muna kokari mu sama musu aiki na dindindin. Yanzu haka kwanan nan ma mun yi training kamar su 1,000 za su shiga aiki a wani sabon ma'aikata wai Nigerian Fisco, wanda in Allah ya yarda har ma sun gama training din a nan da ma. So, kuma sauran ma da muke da su muna kokarin mu nema musu abin yi dan saboda a samu zaman lafiya.
To, a jamhuriyar Nijar ma malaman addini sun yi wani taron samun zaman lafiya. An jima kaɗan za mu gabatar muku da rahoto a kan wannan taro.
Al'umma ta kasa ta kujiya, zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya. Babu kyautun da an yi a baya ko mun gani, mu daina bakin cikin juna Allah ke magani. Mu bar jinyan zuga zo mu taru mu zauna lafiya.
To, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin ku ji dalilin da ya sa har yanzu ba a tabbatar da Malam Ibrahim Magu a kan mukamin shugaban hukumar AFCC ba, za mu leƙa jamhuriyar Nijar daga inda wakilin sashen Hausa Tamar Abari ta aiko mana da wannan rahoto.
Kungiyar Jama'atu wal Kitabu was Sunna ita ce ta shirya wa'azin ƙasa a nan da magaran, wanda ya haɗa ƙasashen makwabtan Nijar irin su Najeriya, Ghana, Kamaru da Chadi. An shirya shi ne da zummar faɗakar da jama'a kan muhimmancin zaman lafiya da amfanin ilimi, yaƙi da tsatsauran ra'ayi. Shu'aibu Muhammad shi ne shugaban kungiyar Alkitabu was Sunna na ƙasa.
Neman zaman lafiya da kuma kaɗin kan al'umma, to shi ne muke waye ma mutane kai game da wannan addini. Addinin Musulunci ba ya ta'addanci. Duk wani addini za ka ga an laɓa an ce musulmi ne suna ta'addanci, zub da jinin musulmi ko kace musulmi, wannan ba su gane musulunci ba. Mu ba tahiyya muke nan ba, mu tahiyya ce wanda muke kwantar da hankalin mutane su gane addinin musulunci. Kuma addinin shi ne addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Shi ya nuna zaman lahiya da ainihin kare jinayen mutane ta ainihin ƙarƙashin musulunci. Ba inda zai zub da jinin musulmi sai wanda ya taka dokar da shi musulunci ya aje doka. Amma haka kawai aje a masallaci a zub da jinin musulmi ko a samu mutane a ainihin kashe su, wannan ba addininmu bane wanda Annabi ya zo da shi. Shi bai zo da wannan ba. Wanda ke wannan da'awa yayi ne don ya shafa ma addinin Annabi kashin kaji. Har wanda ba musulmi ba akwai haƙƙin da musulunci ce a bashi na a zamana lafiya, kowa ya san haƙƙin wani. To, wannan shi muke waye ma al'umma ta musulunci a duniyar musulmi muke waye musu kai dan a zaman lafiya ba zub da jinin wato wasu mutane a cikin tahiyar mu
a wannan lokaci da ake ciki babban kalubale shine tsatsauran ra'ayi da ake fuskanta a wasu wurare musamman ma a bangaren wasu matasan Muhammad Sani Ashir limami na kofar Nasarawa a jihar Kano ta Najeriya daga kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna cewa yayi ken ilimi amfani da shi
idan ana gudanar da abu ba bisa sani ba to anan ne ake samun matsalolin da suke abin nan so babu abin da ya dace a ce malami mai kira zuwa ga musulunci yayi irin ya dora mutane akan ilimi na littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanda musulmi zai fahimci cewa ba zai aiwatar da wani aiki ba sai bisa dalili sai kuma bisa hujja abinda da yake haifar da damuwa da rikici a cikin al'amuran addini har ma a samu wani mutum ya dauki zazzafar ra'ayi kawai saboda yana yin addini ne a bisa san zuciyarsa ba yana yi ne a bisa ilimi ba amma ilimi baya koyar da zafin kai ilimi baya koyar da tashin hankali ilimi kuma baya koyar da ta'addanci duk lokacin da kaga musulmi yana yin wani abu ya wuce gona da iri to ba wai bisa ilimi doran alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai ba ya dauki wani son zuciyarsa ne
Malam Ibrahim dan agaji ne ya bayyana irin rawar da suke takawa tare da kira ga wasu ƴan uwan shi matasa
kuma aikin mu ya agaji shine taimakawa da ƙarfin namu musamman idan aka zo wajen hilin wa'azi muna kula da dukiyoyin mutanen da suka kawo kenan abubuwan hawan nasu da kuma shiga da hice to abu na hukun da nake so in kira matasa shine na hauko karatu dan idan ya zamanto baka da ilimi aikin banza ne kowa yana iya jan kai saka wadda hanya ba ta daidai ba na biyu shine a nemi aikin yi idan mutum bai da aikin yi to kowane abu ya zo ya tarbe shi yana iya shiga cikin shi
Tamar Abari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger
mun gode Tamar a kimamin watanni biyar kenan da mika sunan muƙaddashin hukumar EFCC Malam Ibrahim Magu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ga majalisar dattijan Najeriya domin tantance shi wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta duba abin da yasa har yanzu majalisar dattijan bata tantance Ibrahim Magu ba batun da ya haifar da rade-rade
ba mamaki takaddama da ke tsakanin fadar shugaban kasa ne da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ta haifar da wannan jinkiri tunda hukumar EFCC na ci gaba da tuhumar Saraki da rashin ambata kaddarorin sa tun yana gwamnatin kwara a gaban kotun da'ar ma'aikata duk da ma gwamnati ta janye tuhumar Saraki da sauran shugabannin majalisar dattawa da amfani da dokar bogi wajen hayewa mukamai wannan rade-rade shine tunanin mai sharhi kan lamuran siyasa Dr. Sadiq Umar Abubakar Gombe
an yi maganganu masu dama wanda har yanzu maganganun nan suna ta yawo ba a samu da wani tsayayyen maslaha akan ina aka dosa akai ba ko me yasa yancin abun nan da aka yi wani mataki aka dauka sai zamana kaman wasu suna tunanin su ko suna so su fi karfin doka ko dan kasancewar su ƴaƴan jam'iyya ko dan kasancewar su ba mu sani dai a wani matsayi ba kuma EFCC nan dai wannan shine aikin ta kuma da an dauka abun barai banda suka yi ci akan maganar lamur da yadda suka ga ya an yi waje da shi akan wasu ƴan abubuwan da ba su ne ba to yazo shugaban kasa ya kawo wannan kuma ga kaman da alamar yana da shirye zai yi aikin ko an dan fara aikin to wannan yasa ina tabbatar miki mutanen nan sun zama na jikin su ya dau harami na tunanin cewa me ya makomar su a cikin wannan yaki da ciyanci da rashawa a karkashin magu
masanin shari'a barista mai nasara Kogo Ibrahim ya ce kamata yayin majalisa ta dubi bukatun kasa da doka wajen tantance Ibrahim Magun
dole mu yi la'akari da bukatun kasa a duk lokacin da za a yi wani abu idan muka dauki sassa daban na tsarin mulki sashe na 13 sashe na 36 da sashe na 45 sakin sashe na a duk idan muka dauki waɗannan sun yi magana akan cewa a sanya kasa gaba akan duk wani mataki da ake so a dauka wallahi Allah na bangaren dan majalisa ne ko bangaren masu zartar da shari'a ne ko bangaren masu zartar da gwamnati wato sashen shugaban kasa a tunanin kishin kasar nan idan kishin kasa kuma ake mawa Ibrahim Magu kowa ya sani ya nuri rawar gani yayi kokari a dan lokacin da yake rikon ƙwarya dinnan na hukumar yaki da cin hanci da rashawa. To saboda haka nuna mashi cewa an yaba da kokarin da yake shine a tabbatar mashi da wannan mukami na dindindin, domin akwai wasu abubuwa waɗanda suke ba zai iya daukan mataki akan su ba. Akwai iyaka wadda take tsare dokokin ƙasa ya tsaya mashi wanda ba zai iya wuce wannan kangin ba idan har ba a tabbatar mashi da wannan abu ba.
Mai majalisa za ta ce kan wannan zargi? Ita ce tambayar da nayi wa shugaban kwamitin labaru na majalisar dattawa Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, wanda ke cewa zargin ba shi da tushe.
Ba yanda za a yi a zo a ce abu mai muhimmanci irin wannan za a zo a yi shi kawai da kananan ko kalilan jama'a. Abubuwan da ke da muhimmanci ba a yinsa sai an tabbatar kusan kashi 70, 75 da abin da ya fi haka suna a zaune a cikin majalisa, sannan a dubi irin wannan abubuwan. Kada wani ya zo gobe ya ce ai inda ina nan da kaza zan faɗa. Ko me ya zo a wurinmu ai dole ne mu ba da amsa. An karanta cewa ai an kawo wannan bukatan kuma za a sa rana in lokaci ya kawo.
Ibrahim Magudai ya amshi jagorancin majalisar hannun Ibrahim Lamurde, wanda shi ma ya sha takaddama da majalisar dattawan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Mun gode Madina. Daga can jihar Adamawa kuma wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya dubi cinkoson gidajen yari a jihar ta Adamawa.
Bincike da muryar Amurka ta gudanar a gidajen yarin Jimeta, Yola, Numan da Jada da ke jihar Adamawa, da aka gina domin masu zaman kaso mutum 1,300. Yanzu aka ke da masu zaman yari 251, mafi yawa daga cikinsu masu zaman jiran shari'ar tuhumar ƙananan laifuffuka. Galibi tsawon zaman jiran shari'ar kan fi wa'adin ɗaurin zaman yari, ko da kotun ta iske su da laifi. Matsalar cinkoso da gidajen yarin ke fama da su ya sanya ƙungiyoyi masu ayyukan jinkai, irin su Darikar Katolika, ziyartar irin waɗannan gidajen yarin. Ko a watar da ta gabata, Bishop Stephen Dami Mamza ya yantar da masu zaman kaso 27, ciki har da mace guda, ta hanyar biyar diyyar da kotu ya yanka masu. Na tambaye shi ya yake kallon matsalar cinkoso a gidajen yari.
Ya shafi waɗanda suna zama a anguwa da su 'yan banga, 'yan sanda da 'yan kotu duka. Idan kowa yana aiki a yanda ya kamata, za mu gani cewa akwai adalci. Waɗanda bai kamata a kai su kurkuku ba, za a gani cewa ba za a kai su ba. Amma akwai rashin adalci, akwai rashin gaskiya, sai zamu gani cewa wayanda suna da arziki sune ba za su je kurkuku ba. Talakawa da wayanda ba su da kuɗi, wayanda ba su da wanda zai taimake su, sune a ƙarshen za a gansu a kurkuku.
Barista Hussein Duraki Kazir, tsohon alkali kuma mataimakin magatakardar babban kotun jihar Adamawa, ya wanke hukumar kula da gidajen yari da cewar ba su da aibi a matsalar cinkoso da gidajen yari ke fama da shi, inda yake nuna yatsa ga alkalai, lauyoyi da kuma 'yan sanda.
Inda muke gane ga alkali shine cewa in mutum ya zo da yabi ke bai da teda ya nuna tuhumar da ake nan ba ta da karfi. Ni a lokaci na nakan cewa ni tun da na yi na kori kejin a kan cewa sai ran da kai kiri ka kawo ke duka mu ci gaba da kai. Idan kai faɗa haka haka gidi wuri da ka ce du. Ni na gani a gaskiya sun ba su da lefi don su an ba su ajiya ne. In ka je ka tsiwa ajiyan ka ba zan fara sama. Ne ji aka sai kotu da kuma dai masu zaman kansu da police.
Jama'a ba su yi wa 'yan sanda adalci ba a zargi da suke masu na yi wa shari'a karatsi wadda ke haddasa jama'a ba su yi wa 'yan sanda adalci ba a zargi da suke masu na yi wa shari'a karar tsaye wanda kan haddasa cinkoso a gidajen yari. Yanzu jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Adama DSP Othman Abubakar.
Sani na gaba ba wai laifinmu ba ne a ce wai mu muke kawo ko kuma muke sa tafiyan hawaii na cikin irin wannan da yake sa mutane su jima a gidan kaso. Lallai ba haka ba ne ba. Da zarar mun same su da laifukansu da kuma exhibitinsu da hujjojin duk za mu kai su gaban kotu dama. Su sa su yanke musu hukunci a dubi al'amarin da ya da basira yanayin cinkoson kuma gine-ginen da aka yi shekaru aru-aru wani yake ɗaukar mutane kila ko 50 yanzu saboda an samu yawan abin da mutane sun karu rayuwa yana cin gaba kuma irin wayannan gidajen kason ba sake gina manya-manya wanda zai accommodate ire-iren masu laifin ba to shi dai ana hausa an yi kawo irin wayannan.
Zancen 'yan sanda da lauyoyi ba su kammala shirya shaidu da za su gabatar gaban kuliya ba hujja ba ce yanzu wani lauya mai zaman kansa kuma mai shari'i kan lamuran yau da kullum barista Sunday Wagira.
Ita kotu da kanta kuma ta tsaya ta tabbatar kan cewa magana in ka zo ka aka ja shari'a daya biyu to katse ka kawai domin baka da gaskiya a ci gaba domin a tabbatar kan cewa an yi abu da ya kamata cikin lokaci ya kamata su ma musamman magistrates da area court ya kamata a ce suna returning cases kowani kwata a cikin wata uku cases nawa aka shigar kararraki nawa aka kawo gare ku sannan kuma kararraki nawa kuka karasar to kaga idan akwai wannan lallalalle zaka ga kan cewa alkali ma ya zauna lawaya ma ya tsaya
rahoton committee ahuwa na ma'aikatar shari'a ta jihar Adama karkashin alkalin alkalai mai shari'a Ishaya Kida Bano ya nuna masu zaman wakafi 196 aka yi wa ahuwa a watan Oktoba wannan shekarar domin rage cinkoso a gidajen yare guda hudu da ake da su a jiha Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya
a gaida Sanusi yanzu kuma sai sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridan jamhuriyar Niger suka duba wakilin sashin Hausa Sulaiman Mani Barma yana dauke da karin bayani
Zamu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Républicain wacce ta ce an gano diplomar back na bogi dake bada damar shiga jami'a a hannun wasu ma'aikatan jamhuriyar Benin da suka samo daga wasu kasashen Afirka. Jaridar ta kara da cewa taron majalisar ministocin kasar ta Benin na baya-bayan nan ne ya sanar cewa an samu ma'aikata kimanin 78 da suka mallaki diploma na jabu daga cikin su daya da aka siyo daga kasar Congo, daya daga Togo, daya daga Guinea Conakry, daya daga Mali, daya daga Mauritania yayin da aka gano diploma uku daga Burkina Faso, sai diploma 69 da aka siyo daga Niger. Lamarin da yasa gwamnatin jamhuriyar Benin dakatar da waɗannan ma'aikata inji Le Républicain wacce ta cike wannan labari da ayar tambaya ina ma gwamnatin Niger ta yi koyi da irin wannan kyakkyawan misali jaridar Lanketer ta ce gwamnatin Niger da haɗin gwiwar kungiyar tarayyar Turai sun ƙara jan damarar yaki da bakin haure akan hanyar su ta zuwa nafiyar Turai a ƙarƙashin wannan tsari Tarayyar Turai ta dauki alƙawarin zuba miliyan 2,500 na sefa domin kaddamar da ayyukan wata cibiyar horar da bakin haure a shekarar da ke tafe a Agadez. A wani bangare na yaki da kwararar bakin haure, tuni aka ƙara daukan matakan sa ido a Agadez inda dimbin jami'an tsaro ke sintiri akai-akai domin farautar irin waɗannan mutane da waɗanda ke taimaka musu wajen ratsa dajin na hamada inji jaridar Talanketer. Jaridar Le Nouveau Républicain ta ruwaito cewa wasu shugabannin Afirka ta yamma masu aiki da harshen Faransanci sun fara hamayyar neman maye gurbin Blaise Compaoré wanne kafin talakawa su kore shi daga kujerar mulkin Burkina Faso ke matsayin dan baran dan kasashen yammaci. Jaridar ta ce Macky Sall na Senegal da Alassane Ouattara na Côte d'Ivoire da Issou Mahamadou na Niger a gogayyar da suka fara yi da junansu a fakaice. Kowanne na alfahari da wani abin da yake ganin zai bashi damar kasa dan uwansa dan zamantowa dan gaban goshin Turawa kwatankwacin yadda Blaise Compaoré yake a zamanin mulkin sa dalili kenan da waɗannan kasashe uku suka dage wajen zawarcin kujerar shugabancin kungiyoyi irin su IOMOA da sauransu inji Le Nouveau Républicain Sile Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
Madalla ga irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai
Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na garin Jiga ina kira ga mutanen Ghana su yi zabe wanda ya dace da su kuma wanda ya cincinta da su Allah ya ba su nasara kar su yi zabe irin na America ai daga baya ana zanga zanga a'udhu billahi minash shaitani rajim kasar da adda demokradiya ya koma ai zabi ana zanga zanga to ku mutanen Ghana ku ba da kunya ku yi zabe nagari duniya ta gani a san Afirka ta ci gaba daga dan uwa mai Allah nagarin Jiga
to kamar yadda muka saba zamu karkare wannan shirin da takaitattun labarai
Wani jirgin kwale-kwale shaƙe da musulmi na Rohingya waɗanda ke ƙoƙarin gudu zuwa ƙasar Bangladesh domin su kauce wa masifar tashin hankalin da suke fuskanta a ƙasar su ta Myanmar ko kuma Burma ya ji kifi a cikin wani kogi kuma rahotanni sun ce akalla mutane 25 da galibinsu mata ne da yara ƙanana sun sarwanta mutane da dama da suka shaidu wannan hatsarin wanda suka hada da masunta da kuma akalla ɗaya daga cikin mutane da ke cikin wannan jirgin da sun ce jirgin ya kife ne saboda an dankara mishi mutanen da suka yi mishewa sosai. Rahotannin da ke fitowa daga can Myanmar din sun ce yayin da sojoji ke ci gaba da rama kisan da aka ce an yi wa wasu 'yan sanda tara a wannan ƙasa, ana ci gaba da gudanar da kashe-kashen gilla da kuma fyaɗe da dai sauran hanyoyin ƙuntatawa su wa'annan musulmi na Rohingya, wanda wannan shi ne ya sa suka so mafita suna neman su bar ƙasar.
To Allah ya kyauta. Masu sauraro, sai kuma ya da la'asar idan Allah ya tamu za ku je sauran abokan aiki da wani sabon sharaf. A halin yanzu kuwa jama'a Alike a madadin sauran abokan aiki nake mana fatan alheri.